أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي جبا ذكرتم من التفسير أولنا مصلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي برنين يعقوب أجهر بوتين أجيريا أيو الحمير يوم الخميس أشرين دعوكو قوات الرملانا هجرة منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ برن مكة زوا برن مدينة تنا لشكرا دبول ايا دلري خدو دا أربعين دا شدع وندك ونن تبثني سابان غريغوريان كالندا كما دو دا أربعين دا بكوي كو دا أربعين دا بكوي نارك شكرا ديكينا wannan tabbas ne sabanin Gregorian calendar. Shi yasa muke ce idan ya inganta, amma lissafin hijriya wannan babu tantama a kai. Kuma yau 23 din nan ba a yi rana sosai ba. Wa an ji azumi tunda ina na karanta a Facebook da yamman nan ana ce an yi ruwa wajen Zamfara, jihar Zamfara, a wani bangare haka ma a jihar Kano akwai karamar hukuma ne ko garuruwan da aka yi ruwa, haka ma bangaren jihar Kaduna nan wajen Samilaka, sannan garin Jos, ina jin babban birnin garin Jos an ce yau an yi ruwa, wanda a yadda aka gwada hoton in dai ba na bara bane ruwan yayi yawa. Kuma kusan da magariban nan mutum zai ji danshi danshi, ba mamaki an yi ruwa a filo ko a kafin madaki. Allah ya sanya albarka. Saboda haka, to tunda na ji kun yi dariya, kaga ba za a yi tsammanin Lailatul Qadr jiya da daddare ba kenan. Mai yiwuwa mutane da yawa sun sha wahala azumin yau, amma dai mu da muke nan anguwan muna ganin kamar ranar ba ta fito sosai yadda ya kamata ba. Ina jin da yamma ne ma ta dan fito hakan nan. Saboda haka mai yiwuwa wani ya je ya soka kansa cikin wahala, shi yasa idan aka ce ana tsammanin daren Lailatul Qadr jiya, saboda yau ba a yi rana ba, zai ce a'a. Shi fa ya ji jiki saboda ya larme da yawa. To Allah ya sa mu dace. Lissafin ya yi daidai da 12 ga watan Maris, ميلاديه تاع النبي عيسى ابن مريم عليهما السلام الى اللصاف يا انغانتا شكره 2026 ميلاديه كلام كما اديا mun karanta ayoyin da suke ba mu labari dangane da ashabul janna wadan siyara wadanda suka gaji babbar gona daga mahaifinsu mutumin kirki amma su suka tasan mayin tsiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada musu aya ya gwada musu darasi kamar yadda aka bada bayani mahaifinsu ya saba yana kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa ko yadda Allah yake kyautata masa yake ba shi amfanin gona ba tare da wayonsa ko dabaransa ba to shi ma sai ya sake yana ba da dama wa talakawa da miskinai da marasa galihu domin saboda su zo su amfana ko su ma su zo su ci arziki ba tare da kididdiga ba ashe ayan abin yana ba su haushi ba su jin dadi da yabar duniya suka gaji gona sai suka ce to su kuma za su hana kowa babu wanda za su ba shi koda komai a ciki amma la sai sun ga dama saboda wannan yunkuri na ruwa da suka yi kun ga ma ba su aiwatar da ruwan ba gaba daya amma dai ga dukkan alamu sai riga sun yanke hukunci cewa ba za su ɗanɗana ma kowa kowane abu daga cikin wannan gona ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su ma duka gaba daya yasa aka ce babban darasi ne ga ainihin masu hali duk abin da suka tara su yi ƙoƙari su yi aikin alheri tun kafin lokaci ya ƙure musu don kun ga magadan nan idan sun gada ba lalle ne sai aikin alheri a madadinku ba kai da ka tara ba kai aikin alheri ba kai ne in ka je lahira Allah zai tambaye ka amma wanda ya gada daga wajenka bai yi aikin alheri ba yayi gaban kansa shi fa Allah ba zai tuhume shi ba cewa me yasa da ya gaji dukiyanka bai maka aikin alheri ba Allah ba zai tuhume shi akan wannan ba tunda Allah shi ya riga ya tsara gado kuma yace ga magada sannan kuma a ƙarshe yace nasiban mafruda ya sanya doka dole a raba to fa haka za a raba ta ko kana son magadan nan ko ba ka son su ko suna goyon bayan ka ko ba ka goyon bayan su ko suna tausaya maka ko ba sa tausaya maka ko ma yaya ne inda har ya tabbata akwai sila ta gado dole a ba su gado saboda haka mutum ma idan ya zo mutuwa ya ce a gina masa masallatai a gina masa islamiyyo a ba da bayin Allah zakka akwai zakkan da bai bayar ba na waɗansu shekaru don Allah a yi masa sadaka to fa ya makara ya riga ya makara me yasa tuntunin bai yi ba don haka masu hali duk wanda ya san ya mallaki abin da yake da kima wanda ya kamata ya taimaka ma addinin Allah ya taimaka wa bayin Allah to yayi kokari yayi tun kafin lokaci ya kure masa koda ya tsufa ma zai zo yana jayayya da yaya sau nawa ake ba mu labari masu manya-manyan filaye suka yi ta rigima da yayansu bayan shekaru sun musu yawa su kuma yayan suna ainihin cikin gajiyan karfinsu suna kwaɗayin ko suna Allah-Allah shi mai wannan ma keken filin mai tsada ya bar duniya domin su gada mutane nawa ne suke da gidaje da yawa waɗanda suka yi yunkurin aikin alheri bayan tsufa ya zo musu ba za su iya aiwatar da wani aiki na kirki ba amma 'ya'yansu suka hana suka zamo katanga saboda me suna Allah Allah su mutu domin su gada mutane nawa ne suka ajiye kuɗaɗe a bankuna ko a kamfanoni suka ki ba da zakka ba sa sadaka ba sa kyauta sai idan har kantsiya ta bayyana sannan su fitar da kuɗi su yi lokacin da shekaru suka zo musu ko suka yi kusan mutuwa suka ce a yi kaza da kaza magada suka ce mugunta ne ba za mu yi ba ba za mu aiwatar da waɗannan wasiyoyi ba me yasa baba ko mama
ko hajiya bata aiwatar da waɗannan abubuwa ba a lokacin da suke cikin gajiyansu saboda haka suka hana aiwatar da alheri waɗannan labarai suna da yawa la to attu wala tusa to ya kamata ya zama mana darasi ba wai lalle wannan ba wannan kan da yake tabbas ne alqur'ani ya riga ya ambata saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu idan ba manta ba mun tsaya a tsakiyar kissan a lokacin da waɗannan bayin Allah suka je gonan suka samu ta ainihin kone ko ta lalace gaba daya suka ce sun bata hanya da farko kenan amma daga baya suka gane cewa ake gonan ce su ne da suka samu matsala shine suka fara tunani da nazari suka tattauna a tsakaninsu suka saduda suka koma zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana me yake qala awsatuhum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin
na'am qala awsatuhum sai ainihin mai hankalin cikinsu sai yace alama qul lakum yace tun farko ban fada muku ba laula tusabbihun me yasa ba za ku yi tasbihi ma Allah ku girmama shi ku ji tsoron Allah ba wannan gona fa ga da muka yi babu dabaran mu babu karfin mu babu wayon mu abinda baba ya saba mu yi hakuri mu ci gaba da yi amma kuka ki kuka ce a'a sai an yi rowa to tunda kun fi karfin mu ko kun fi karfi na shi yasa na kyale ku amma daman na riga na fada shi yasa Allah tabaraka wataala ya fitar da wannan qala awsatuhum wanda ya fi su hankali shine wanda ya fi su dacewa ko qala awsatuhum wanda ya fi su daraja wasu malaman tafsiri suna fassarawa da cewa qala akbaruhum wanda ya girme su shi ya fada haka kun ga wannan ya gwada ashe a gida idan kai ne babban wa to ka zamo babban wa kar ka zamo babban wawa ka zamo babban wa mai hankali randa duk aka ce babu mahaifinku to kai zaka gaje ainihin kujeransa amma sau da dama lokaci sai ka samu babban wa ka same shi wawa ne babban wa ka same shi shakaka ne ko babban wa ka same shi kikkken dan bariki ne ko babban wa ka same shi mashirmaci ne to in bai yi sa'a ba dan autansu idan ya fi hankali sai ya kasance shi yake hukunci a gidan gaba daya alhali Allah tabaraka wataala ya riga ya ba shi haƙƙi tun farko tun da ya zamo shi ne babban wa to ran da aka ce babu uba su kannansa wajibi ne su yi masa biyayya kamar yadda za su yi wa ubansu biyayya to amma in ya kasance ya lalace ya sake hanya to ya za a yi kannan su yi masa biyayya ba zai yi su yi masa biyayya ba yasa waɗansu suka fassara da cewa qala awsatuhum bi ma'ana babban wansu shi ya faɗa musu yace alam aqul lakum laula tusabbihun kin ban faɗa muku ba cewa ku yi tasbihi ma Allah ku ji tsoron Allah ku fa gode ma Allah kar ku yi niyyan rowa kar ku yi niyyan barna kar ku saba wa baba amma ba ku saurara ba saboda haka na riga na faɗa muku amma tunda kun ki kun doge shi yasa na kyale ku saboda haka da suka ji tunatarwan babban wansu ko mai hankalinsu qalu atake a wajen suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalumai yanzu kan mun yadda abinda muka yi kuskure ne niyyan da muka yi wato akwai barna a cikin ta ba daidai bane yadda muka shirya saba wa baba tunda baba abinda yake aikatawa alheri ne amma muka ki masa biyayya to lalle yanzu mun yadda cewa mun zalunci kanmu abinda muka yi kuskure ne amma malamai da dama suna cewa sun yi nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani domin saboda idan azaba ta riga ta zo mutum ya nemi gafaran Allah ya nemi tuba Allah fa ba zai saurara masa ba amma mutumin da yake sabon Allah ne
sai da yazo mutuwa sai yace ya tuba wannan ya kariya dai daga cikin kaidodi na sharudan tuba Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai karbi tuban sa ba kamata yi tun kafin ya hango danja ko tun kafin ya zo kusa da danja ya kamata ya tuba ya gyara aikin sa idan danjan ta zo to sai ta koma ainihin laye wanda yake fari wanda zai amfane shi amma in ya bari dab da dab ba zai taba yuwa ba wadannan sun riga sun yi niyya sun doge wa gadau ala hardin qadirin sun riga sun doge akan rowa shi yasa Allah ta'ala yace fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai Allah ya turo umarninsa da ikonsa aka lalata gonan gaba daya to kaga ba wani ikon Allah mai karfi ba yadda za a zo a canza yauwa yana da wahala saboda sun riga kaman sun makara amma duk da haka ya amfane su wannan shi yake gwada cewa duk ainihin neman da Allah tabaaraka ta'ala ya baka banda takama banda jiji da kai banda alfahari yana daga cikin nasihan da wani bawan Allah yayi ma dan uwansa mai taurin kai ko yayi ma wanda baya da imani me yace walaula idza khalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah me yasa in ka shiga gonanka ko lambunka ba za ka ce ma sha Allah abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga dama tunda wannan lokaci ba yawan ruwa shi yake ba da amfani ba ba yawan taki shi yake ba da amfani ba ba ingancin iri shi yake ba da amfani ba ba kyawun noma shi yake ba da amfani ba ba hudan tractor shi yake ba da amfani ba a'a da ce ne na Allah in Allah ya baka shikenan idan Allah bai baka ba to ba abinda ya isa komai ingancin sa ya baka saboda haka shi yasa ya ce walaula idza khalta jannataka me yasa yayin da ka shiga gonanka kulta baka ce ma sha Allah la quwwata illa billah abinda Allah ya ga dama babu karfi babu dabara babu wayo sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma ainihin sahabbai ala adullukum ala kanzi min kunuzil janna shin bazan gwada muku takka daga cikin takkokin aljanna ba qalu bala ya rasulullah suka ce muna so ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce ku fadi la haula wala quwwata illa billah ko anan ka tsaya baka karasa da illa billahi aliyil azim ba ba sai ka karasa ba la haula wala quwwata illa billah ka san komai babu karfi babu dabara babu wayo babu kwarewa babu komai illa billah sai ga Allah shi kadai to sai Allah ya kare maka wallahi sannan kuma ma sha Allah da zaka fada yana daga cikin wato magunguna na masu kambun baka saboda ko kaya ne kasa suna da kyau in ka manta baka ambace Allah ba ko baka yi bismillah ba to wani fa in yaga kayan ya ce kai lalle wannan shadda fa amma fa ta maka kyau to sai ka je shiga gidanka sai wani mumunan kusa sai ya kama rigan inda in hannunka ma ba zai yi kyau ba sai ya yaga maka saboda me saboda baka yi addu'a ba baka kira sunan Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya hada ka da wani cameraman mai kambun baka bai yi addu'a ba Allah ya kyauta ka san mai kambun baka ba ya sani cewa yana da kambun baka wani ba ya sani wani kuma sau ɗaya sau biyu ya yaba abu yana tare da abokinsa ya ga abokinsa da gila ya ce ka amma wannan gila sai yana da kyau sai ya sake ganin abokin babu gila ya ce ina gila din ya ce ai ban sani ba na zauna a kai sai ya zo da waya no waya lafiyayyen Nokia ya ce wannan fa ya ce ai wannan sabuwar Nokia ce fitowar zamani nawa kenan ai dubu kaza ne ya ce ka amma wannan waya tana da kyau shi mai waya bai ce ma sha Allahu ba shi ma abokin bai ce ma sha Allahu ba alhali shi kuma yana da matsalan kambun baka shi kenan ya je zai shiga gidansa ya dan yi tuntube haka kawai sai Nokia ta fada akan wani murjajjen dutse sai ta tarwatse gaba daya suka sake haduwa ya yace ai waya ta fadi akan dubi ta fake ta tarwabe wallahi na dade ina tara kudi kafin na sai wannan waya yanzu kan ai to sai hanu rabbana yace ka amma hulan da ka sa din nan sakanta ya saku idan ma aka zo aka sace ta to dama haka ne amma idan ka yi addu'a ka ambaci sunan Allah baka gwada gadara da iko da wayonka ba ko kuma iliminka da karfinka ne baka wannan ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare maka dukkan sharri gaba daya ko wani ya gani ya ce kai abu kaza yayi kyau to kai abin da ya kamata ka ce masha Allah masha Allah masha Allah to yana fadin abu kai kuma kana tattarewa kenan amma da so samu ne abin da ya kamata yace masha Allah amma wannan hula ta yi kyau ko wannan hula gaskiya ta burge ni amma masha Allah to kaga ya fada sunan Allah ya fada abu da makari kenan to in ba fadi makari ba kai ka fadi makarin mana yadda za ka kare abin ka shi yasa wannan yace walaula in zakarta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah yace me yasa ba za ka fadi wannan ba wasu malamai kuma suna fassarawa a karkashin wannan walaula idh dakhalta jannataka me yasa a lokacin da baka shiga aljannanka ta duniya ba ina kenan gida hadadde ko mai tsada da mota hadaddiya ko mai tsada motan alfarma da kaya hadaddu ko lafiyayyu sannan da iyalai ga yara lafiyayyu suna ta tsilla yadda zo ga dama saboda sun ci mai kyau sun koshi to idan baka fadi wannan kalma ba to sai ka samu matsala to shi yasa kaga ko shiga gida ana ambaton Allah ayi addu'a idan za a fita daga gida ana ambaton Allah ayi addu'a idan za ka bude shago ka bude da sunan Allah idan za ka rufe da sunan Allah in za ka shiga mota ko jirgi da sunan Allah nan kan ma ai dam da hatsari ne in ma baka ambace Allah ba saboda kana neman albarka to za ka ambace Allah don ka mutu da imani domin komai yana iya faruwa saboda haka wannan ya karantar da su daman tuntuni shi ya riga ya gane a ambace Allah tunda shi ne babban wansu kuma ya sauke nauyinsa kuma wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki na babban wa lalle ya ci matsayinsa ya faɗa musu gaskiya to amma a lokacin ba su yi amfani da nasihatsa ba sai da lokaci ya kure ko sai da abin da ya faru saboda haka qalu suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalumai to sai me ya faru kuma
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا inna ila rabbina raghibun
to bayan babban wansu ya tunatar da su nasihan da ya musu a can baya kuma sun tuna sun yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna mana kai ma duk abin da ya samu gare ka koda subhanallah ka tsaya to wannan kalma za ta taimake ka saboda haka fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun shine sai sashinsu suka fiskanci sashi suna zargin juna sai suka koma soya su suna cewa wane kai kace kar mu bada talakawa wane kai ka dada karfafa shi wane kai ka bamu shawarin haka wane wannan na zargin wannan wannan na zargin wannan soya su a tsakaninsu kamar yadda muka yi bayani dama idan abubuwa suka rikice ba a ci nasara ba to sai a dawo ana ganin laifin wane da wane amma idan an ci nasara to fa ba za a ga laifin wani da wani ba wani lokaci hasashe yakan zamo daidai wani lokaci kuma ba daidai bane domin saboda za a ga wani ya yunkura ya yi kukan kura ya ba da wata gudumawa to in an yi dace sai a tsallake to idan ba a tsallake ba sai a dawo ana ce masa bai kyauta ba kaza da kaza da kaza
saboda haka ba lalle ne abinda aka yi hasashe ya zama daidai ba yana iya zamowa daidai yana iya zamowa ba daidai ba amma abinda ake magana a cikin dukkan al'amura idan zaka bada gudumawa koda ta shawara ce to ka bada gudumawa mai kyau koda an je an dawo an zarge ka tunda Allah ya gani yanka ka bada gudumawa ko shawara mai kyau to fa ba abinda zai cutar da kai amma lalle mutanen nan wato wanda suka mallaki wannan lambu fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun suka fiskanci junansu suna zargin juna qalu a dai karshe suka ce ya wailana suka ce kaitonmu inna kunna tagin lalle mu mun kasance masu ketare iyaka laifi fa yana kanmu tunda dai waɗansu sun ba da shawara kuma waɗansu sun ɗauka wani yayi nasiha an ki ɗaukawa wanda yace a'a ba a saurare shi ba kawai mu zargi kanmu dukan mu ne kawai wannan annoba ta fada mana mu ɗauka dukan mu ne muka yi laifi shine qalu ya wailana inna kunna tagin lalle mu mun kasance masu ketare iyaka to amma tunda Allah ya sa sun saduda sun riga sun mika wuya to sai suka fadi wata magana suka ce asa rabbuna yayi kusa ubangiji da zai ga sadudan mu da mika wuya da tuban mu da nadaman mu da na sanin da muka yi akan wannan yunkuri na rowa idan ubangiji ya ga wannan ya ga mun tuba an yubdilana khairan minha ya canza mana wato gonan da tafi wannan alheri a wata kira'a an yubdilana khairan minha ya canza mana an yubdila zai zamo daga baddala yubdilu tabdila an yubdilana daga abdala yubdilu ibdalan wato akwai dan bambanci sai dai wato fi'ili ne wanda yake badal daga ainihin badala in aka ce badala abdala kun ga akwai alhamdu a farko badala akwai tashdidi akwai takrar na harafin tsakiya wanda idan ka ga ziyada a cikin wato harufa na fi'ili ko na suna to akwai ma'anan da yake daukawa suna son Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu amma ba wai suna nufin wannan gonan ita ce za ta koma wata lafiyayya a'a abinda suke nufi Allah ya canza musu da wani abu yanzu mutumin da wata musiba ta same shi ko bala'i a cikin dukiyarsa idan aka je jaje ana ce ya Allah ka canza ya Allah ya canza maka da mafi alheri Allah ya canza masa da mafi alheri saboda haka ba lalle abinda ya rasa ya ainihin sake samu ba a'a ya kasance bala'in nan ko musiba ko gobaran ya zama gobaran titi wanda zai samu abu ninkin ba ninkin da abinda yake tsammani da abinda baya tsammani saboda haka abinda ake nufi da albadal kenan ko kuma at-tabdil kenan to amma kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mamaki tunda da sun saduda sun roke Allah subhanahu wa ta'ala amma ba roko da kunya tunda suka ce ata rabbuna kai idan ka zo addu'a ko a daren lailatul qadr ko ba a daren lailatul qadr ba zaka yi addu'a ba zaka ce ma Allah tabaraka wa ta'ala asa ba sai dai kai ta roƙon Allah ka roƙe ki kawai kai tsaye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana rabbana hab lana min azwajina rabbighfir li ai kaga babu wani shamaki ya ubangiji ka bamu ya Allah ka bani ya ubangiji ka bani ko ka bamu kai tsaye kawai ba za ka kawo asa a tsakani ba amma da yake su suna jin kunya abinda suka yi ba daidai ba ne to kaga kai ma in baka da gaskiya ka ringa kaffa kaffa domin ka gwada kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kana nan kana matsiyacinka sannan kuma ka roki Allah kana sannan take Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa maka kai baka kankantar da kai ba kai dan waye ko dan gidan waye ko da me kake gadara Allah fa sai an kankantar masa da kai yake amsawa tunda dukkanmu masu laifi ne dan zamu roki Allah dole mu kaskantar da kai dole mu kaskantar masa da kai ka dubi ka gani yadda wadan su limamai masu yawa ko masu ilimi wanda ake musu kaida misali da takatsantsan da tsoron Allah idan aka zo ana addu'an al-qunut ko ana addu'an huluba na ainihin sallan juma'a kage yadda suke saduda suke addu'a ai abin zai tsoratar da kai ya kamata ka dauki darasi saboda haka idan mutun ya san kansa to ya kankantar da kai ma Allah subhanahu wataala amma abin da aka fi so shine in kana normal linka in zaka yi addu'a roki Allah kai tsaye rabbana ko allahumma ko ya rabbi ya ubangiji kawai ka fali addu'an ka kai tsaye kuma kai addu'an wato kamar yadda aka ce wa antum muqinuna bil ijaba kun tabbatar cewa Allah tabaaraka wataala zai amsa muku sannan a zuciyanka in kana laifi kai niyyar cewa fa ba za ka sake aikata laifin nan ba ya Allah ina tuba shi yasa wadan suke gabatar da tuba da istighfari sannan sai su dora da addu'a roƙon Allah subhanahu wataala to wannan mutane suka ce asa an yubdilana ko asa rabbuna yayi kusa ubangijinmu an yubdilana khairan minha ya canza mana mafi alheri daga wannan gona inna ila rabbina raghibun lalle mu ga ubangiji wato masu kwadayi ne asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun na'am lalle yayi kusa Allah ya canza mana mafi alheri daga wannan gona inna ila rabbina raghibun lalle mu zuwa ga ubangijinmu ne muke kwadayi abinda muka yi niyya ko muka yi yunkuri zamu yi mun tuba Allah ta'ala ya yafe mana sannan kuma ya tausaya mana ya sassauta mana to iyakacin abinda aka ambata anan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu ko bai canza ba ya karbi tubansu ko bai karba ba ya karbi roƙonsu ko bai karba ba amma mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu kuma ya karbi roƙonsu tunda suka ga gonan haka shikenan maza suka koma cikin gari saboda tunda sun yi yunkuri za su yi rowa ga abin da suka shirya ba su faɗa mu kowa ba a garin su ya su ne kawai to kaga tun kafin gari ya waye mutane su fara taruwa har su zo suna musu jaje a gonar har a fallasa niyyansu suka ce gara su koma shine suka koma bayan sun koma suka manta da wajen kowa ya ga dan uwansa sai ya tuna abin da ya faru yana nadama saboda haka bayan waɗansu kwanaki kamar yadda malamai masu tafsiri suka ce sai waɗansu suka zo suna ce musu a'a ku me yasa ba za ku je ku yanke kayan amfanin gonanku ba yana ta zuba yana ta lalacewa ya kamata ku je tunda irin gonan nan ne da ake an ce tsakani da sana'a a wancan lokaci ya kai kusan farsaki goma farsaki goma kuma kamar misalin a ce a nan birnin Bauchi ne kana da gona a ina a Kangere kana da gona a ina a ainihin gaba da Yule kana da gona ko can ina ne wajen gadan nan ba da Romo ko kana da gona a ina a rijiyar Malam ko kana da gona a Mararaba ko kana da gona a kusa da alkaleri zaka samu kusan duk manyan birane da suke da manyan mutane suna da manya-manyan gonakai amma ba dab da gari yake ba wanda za a bi bijeji guda wanda zai biya wani kuma gada zai yi wani kuma kwace zai yi ai ana samun masu kwace shi yasa muka ce duk sarakunan da suka kasance azzalumai ba ma goyon bayansu ba ma goyon bayan shugabanninsu su basu akan kujera duk wanda ya zamo azzalumi a tsige rawaninsa domin ya zamo darasi ma waninsa haka ma ma'aikacin gwamnati idan ya wawure kudaden jama'a ya zalunce su shi ma ba ma goyon baya a kwace kudaden mutane a gwada masa darasi domin ya zamo darasi ga waninsa wannan shine adalci saboda haka
irin waɗannan manya-manyan gonakan da ake yin su ake kewaye su, za san za a samu ko da ma ranakun da ake zuwa noma ne ba kullum ne mutum zai je ba, sai ka hau abin hawa sai ka kirya. Waɗansu gonakan ma za ka samu waɗansu ka ɗan musu bukkoki ko wani ɗan ƙaramin gida su zauna a wajen, musamman ne yanzu. Amma na da su abin da suke yi sai dai su yi wajen shakatawa ko wajen hutawan ma'aikatansu, da yake a wancan lokaci ɓarayi ba su da yawa ba kamar yanzu ba. Amma yanzu bayan ka sa fence ɗin ma sai ka sa wuta, yadda wani in ya taɓa zai shaukin ɗinsa, in ba aka ba duk gonan sai an sace maka kayan amfanin. Kuma irin waɗannan gonakai suna da yawa, saboda Makka a birnin Makka a lokacin Makka ba za a samu gona mai faɗi da yawa ba, sai dai mutum ya je kusa da Taifa. Ku waiwaya mana baya a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lokacin da kafiran Makka suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka hana shi sake sakat a birnin Makka shekara ta goma da annabci, manzo Allah ya yi yunkuri ya ce bari ya je Taifa, saboda yana tsammanin mutanen Taifa za su karɓe shi hannu biyu, idan sun karɓa to zai bar Makka ya koma Taifa ya sanya headquartersa a wajen, yadda zai rinka karantar da al'umma har wata rana ma zai mamaye Makka gaba ɗaya. Amma da yake abinda manzo Allah yake hasake ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ba, amma manzo Allah ya je Taifa ya musu wa'azi, sun wulakanta shi, sun jajjefe shi, suka sa ‘yan iskan gari suka koro manzon Allah daga cikin garin da shi da yaronsa, har sai da suka rako su bayan gari da duwatsu. Lokacin da suka matsa gaba aka samu waɗansu yaran da yake shaƙiyai ne ‘yan iska, suka kira buwa da manzon Allah suna faɗin baƙaƙen maganganu suna koran annabi da ainihin duwatsu. Sai da ya zo daidai wato wata gona, wani babban lambu, ya gane lambun na mutanen Makka ne, waɗansu manya guda biyu a Makka, amma kuma kafirai ne. Saboda haka sai manzo Allah kawai yanke hukunci ya ce bari ya shiga cikin gonan. Da ya shiga cikin gonan sai yaran ba su shiga ba, saboda ya karkata kamar zuwa ga ‘yan uwansa. Yana shiga cikin gonan sai masu gonakan suna can suna zaune wajen shakatawansu, sai suka hango suka ce aje a tambayi waye ya shigo da shi da waye, suka tura ma'aikatansu. Da ma'aikatan suka zo sai ce ai Muhammad ne bin Abdullah, tunda in ya ce Nabiyullah ko Rasulullah za su je ƙarya ne, Muhammad ne bin Abdullah tunda kowa ya riga ya san shi. Shi ne yaron sai ya garzaya a guje ya je fal'amusu ya ce ai wane wane ne, suka ce a wannan nan garinmu ne, ɗan garinmu ne, ka je ka karɓe shi, amma kar ka ƙaraso da shi wajenmu, karɓe shi ka ajiye shi a wani waje, ka ba shi ‘ya’yan itace ka ba shi ruwa. Saboda haka kun ga annabi ya samu mafaka na ƙwarya ƙwarya a jab da ainihin birnin Taifa a cikin lambu ko gonan mutanen Makka wanda suna daga cikin ‘yan uwansa, wanda a Makkan adawa suke yi da shi, amma a nan sun ce a sassauta masa. Shi ne wannan bawan Allah da ya je samo ‘ya’yan itace da komai kawo wa annabi. Manzo Allah da ya zo ya ce bismillahi, sai ya ce a’a, to kun san ma’aikacin gona shi ba ruwansa. Don ya kamata a ce in kana ma’aikaci kana ƙaramin ma’aikaci ka zamo very simple, girman kai bai da kyau, ko ka kasance baka ba za ka zama flexible ba, yana da wahala don ba za ka amfana ba. Ai in kana ƙarami ka zama flexible sai ka amfana da abubuwa da yawa, amma shi babba dama wani lokaci babba ne, shi ya san abin da ya taka, akwai in bai motsa ba ma mai yiwa shi fa in kwamɗinsa yana shiga, kai ko in baka motsa ba to yunwa za ta kassara ka. To ka zama flexible wanda zai iya karɓan ko adopting ɗin kowane abu har ya zauna ya saba da bakin da suka shigo. Ya ce ainihin bismillah nan ni na ji kayi ka faɗi wata kalma, ni tun da na zo ƙasan nan ni baƙo ne, ina aiki anan ban taba jin wanda ya faɗi wannan ba. Yace ya akai haka, yace ai ni annabin Allah ne, yace ai ni manzon Allah ne, sunan Allah na kira, nace bismillah. Yace to kai annabin Allah ne, yace kai mutumin ina ne, yace ni mutumin Ninawa, yace Ninawa, yace Ninawa kuwa akwai wani annabi da aka Yunus alaihi salam, yace annabin Allah ne, yace a akai ka san Yunus. To shine sai ya sumbace kafan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Balansu da yawa cikin littafan tarihi suka ce ya ce wa manzon Allah ya fada masa menene addinin nan zai karba, amma asalin sa shi ba nasare ne, saboda haka ya karbi addinin Allah. To can da ya tashi ya koma wajen iyayen gidansa, suka ce muna ganin duk abin da kuke yi, ya muka ga ka sumbace shi? Ya ce ai ya mini bayani ne, abin da ya falafa gaskiya ne, kaza kaza. Suka ce kai kana bako, kar ka yadda ka canza ka karbi wani sabon addini, wannan fa dan uwanmu ne, amma ba mu karbi addininsa ba. Mu abin da muka ce ka karbe shi, ka baki ƴaƴan itace, ka baki ruwa idan ya huta, sannan ya kama hanya ya tafi abinsa. Amma menene na karban addininsa? Ina ruwanka? Shi kuma ya riga ya karbi addinin, saboda ya riga ya gane gaskiya. Manzo Allah ya fito ya kamo hanya ya dawo birnin Makka. A takaice, dalilin da ya sa na kawo wannan domin mu kawo abin da yake kama da wannan. Don haka kar ka ɗauka wai gona ce wanda take cikin sana'a kowa bulla, mai yiwuwa hanyar ma ba kowa ne yake bi ba. To waɗannan bayin Allah, bayan kwanaki aka zo aka ce musu ai golansu kayan amfanin yana ta zuba, yana ta zuba, me yasa ba za su girbe ba? Saboda duk talakawa suna Allah Allah ranar girbi ta zo, domin sun san abinda mahaifinsu yake yi, waɗannan ba za su kauce ba. Su kuma talakawa ba su sani ba, waɗannan magadan su riga sun kulla tsiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganinsu, amma sun saduda. Allah ya daidaita musu al'amura. Saboda haka da suka ji labari kawai suka ce ai ya kuwa, amma ƙara ya kuwa fiye da yadda baba yake ba da ya kuwa. Ai kun ga sun dauki darasi kenan. Ina asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Lalle yayi kusa Ubangiji ya canza mana mafi alheri da gareta. Lalle mu muna kwaɗayi zuwa ga Allah, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu da gona, wato wanda take mafi alheri, ya dawo musu da yayin itacensu. Kuma za mu iya cewa hadda kadi suka kira talakawa, aka je aka yanke, talakawa suka ɗibi nasu, su ma suka ɗibi nasu, ya zama musu darasi, suka ci gaba da aiwatarwa cikin rayuwarsu gaba ɗaya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce ku ɗauki darasi a cikin wannan kisa. Kazalika al'azabu wal azabul akhirah.
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
تو كذلك العذاب حكى عذاباتك الدنيا كو الآخرة قدو وند يساب أبا الله وانن كذلك العذاب ينادى علاقة مكرفيدة أبن مكفارة دفرقو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة للمو منجربي سسوا متعن مكة da matsaloli iri daban-daban, suna cikin ni'ima iri daban-daban, sai Allah ya canza musu da damuwa iri daban-daban. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawa jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Suna cikin ni'ima iri daban-daban. Yanzu an kana cikin ni'ima iri daban-daban, in ka saba ma Allah to sai Allah ya canza, sai ya turo maka ni'ima iri daban-daban, ka rasa kuma yadda zaka yi, dole ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa Allah ya ce kazalika al'azabu, haka azaba take. Duk wanda ya bi irin hanyarsu, duk wanda ya yi ya saba wa Allah ko ya yi abin da bai dace ba, to Allah yana iya azabtar da shi a nan duniya. Sannan kuma a sani wala azabul akhirati akbaru, azabul lahira fa tafi wannan. Domin ba yadda za a yi azaba wa mutum saboda laifinsa a nan duniya, a lahira kuma kyale shi na azaban lahira ta fi tsanani. Amma kun ga idan haddi ne, mutum ya saba ma Allah aka yi masa haddi, to haddin nan zai iya kankare masa laifuffukansa.
wata mata da ta yi zina a zamanin annabi har ta dauki ciki ta zo da cikin zina ta ce ya rasulullah na tuba zuwa ga Allah na yi zina gashi na dauki cikin zina azartar mun da hukunci maza Allah ya ce a'a yace da ciki kuma a'a ki bari sai kin haihu sai ya kyale ta bai danka ta hannun kowa ba abinda annabi yake nufi shine ta je ta tuba in ba ta dawo ba manzo Allah ba zai neme ta ba amma da ta haihu ta sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce kin dawo eh kana son azartar mata da hukunci kina so a miki hukunci eh a to ga yaro sai ga yaro nan ai har ta yaye shi ma yana cin abinci shine manzo Allah ya ce to a karbi yaron tunda already ta yaye shi kuma ta riga ta zo wajen manzon Allah ta tabbatar da yayi mata dabara ya sallame ta ita bata gane ba amma ta sake dawowa sai manzo Allah ya ce to shikenan yace a karbi yaro saboda a tsari kana shugaba na musulunci mai zartar da hukunce hukuncen musulunci duk wanda yazo ya maka ikrari ya dage to fa dole ka aiwatar masa da hukunci in ba haka ban kaje lahira kai za a tuhuma sai manzo Allah yace sahabbai ku zo ku zartar mata da hukunci aka je aka zartar mata da hukunci tunda ta taba aure aka jefe ta bayan an jefe ta annabi yace a mata wanka a sanya mata likafani a kawo ta zai mata sallah sai da aka kawo ta sai sayyidina Umar yace yaya zaka zo kai mata sallah bayan ta yi zina ta dauki ciki har ta haihu a dalilin zinan sannan kuma kai annabi ka zo kai mata sallah ka jagorance yin mata sallan gawa ba zai yi ba sai dai a kawo waɗansu karuma-ruma kawai waɗanda za su zo su yi mata sallah manzo Allah ya ce kai Umar laka taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli almadina lawasi'atuhum wallahi wannan mata ta tuba da za a dauki tubanta a raba wa mabarnata 70 na mutanen Madina wannan tuba ta ishe su shiga aljanna gaba daya to sai jikin sayyidina Umar yayi sanyi tunda ta riga ta tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubanta amma ta haddi kikenan magana ta kare tana mutuwa aljanna za ta je in aka yi takin alkiyama tana nan cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya karbi tubanta tunda gashi an ce mutum 70 za su iya amfana da tubanta ita kadai kai ko a yanzu in ka tuba ko babanka yazo zai kamfaci wani abu ba za ka bar shi ba za ka ce a'a baba ka bari sai na tsallake in ya so in na tsallake a lahira to nan kuma zan waiwaye ka idan za a saurare ni zan nema maka alfarma amma ni ma dai na yi iyaka kokari ina son in kubuta wallahi babu mutumin da zai tuba a ce a cikin tubansa za a yagi wani abu a bada wani ya yadda yana da wahala amma ga ta tuba laqad taba taubatan law qutimat baina sab'ina min ahli almadina lawati'atum mutum 70 masu laifi shine waɗansu malamai suka ce to masu kaba'irai waɗansu suka ce masu saga'irai waɗansu suka ce wanda suka hada duka biyu amma kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan bai ambace waɗansu irin masu laifi bane saboda haka kazalika al'adabu haka azaban Allah take inda an azabtar da mutum a nan duniya ba ukuba na haddi ba inda an azabtar da shi a nan duniya to wala azabul akhirati akbar azabul lahira ta fi girma law kanu ya'lamun da sun kasance suna sani saboda haka su shiga taitayin su sai Allah ya ce mai
inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
وانا بانجري غداكينا ايو ايو اندظام كارانتا za su yi mana bayani ne dangane da matsayin masu tsoron Allah wanda dukiya ko yaya ko jin dadi ko wata martaba ko ni'iman da suka samu ba sa juyar da su gabarin yin da'a wa Allah ba sa sabon Allah wallannan sune masu tsoron Allah yasa Allah ta'ala yace innal lilmuttaqina inda rabbihim lalle ga masu tsoron Allah a wajen ubangijin su jannatin na'im suna da aljannan ni'ima ta musamman tunda wadancan sun saba ma Allah Allah ya azabtar da su ko ya wahalar da su a nan duniya amma da suka saduda sai Allah ta'ala ya sassauta musu sai kuma ya bi da gargadi cewa kazalika al'azabu wal azabu al'akhirati akbaru law kanu ya'lamun to jikin kowa ya riga ya yi sanyi to shi yasa domin a kwadaitar da bayin Allah shine aka ce innal lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im bi ma'ana inna jannatin na'im lalle aljanna ni'ima iri daban-daban a lahira ta tabbata lilmuttaqina ga masu tsoron Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu saboda haka idan a nan duniya kana cikin masu tsoron Allah ka bar kallon wahalan da kake ciki da matsalolin da kake ciki ka ci gaba da yin biyayya wa Allah ka kasance mai tsoron Allah baka samu ni'iman duniya ba zaka samu ni'iman lahira dan ubangiji ta'ala ya mayar da martani ga kafiran makka musamman ma masu hali suna cewa yadda Allah ya ba su duniya to in an je lahira ma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin kara musu kullun jayayyan su kenan suna raina talakawa waɗanda suke a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna ce yadda Allah ya barku cikin talauci a nan duniya to idan an je lahira ma cikin talauci za a je kuma fiku idan ma Allah ta'ala ya dan daga darajar ku to sai dai mu zamo daidai wa daida kamar yadda yazo a cikin ainihin suratu maryam shine Allah ta'ala yace afanat'alul muslimina kal mujrimin yanzu kin za mu sanya musulmi masu mika wuya ga Allah kal mujrimina kaman ainihin mujrimai mabarnata ranar tashin alkiyama malakum kaifa taqumun me yasa kuke irin wannan hukunci ku kafirai marasa hankali da tunani kuna yanke hukunci cewa an anje lahira kuma kuna da gata am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuma kuna da wani littafi ne wanda kuke karantawa inna lakum fihi lama takhayyarun a cikin sa kuke zaban abin da kaga dama kuna bayyanawa saboda kuna da mulki ko kuna da kuli ko Allah ya ba ku martaba a nan duniya am lakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyama ko kuma kuna da rantsuwa ne da yarjejeniya da takaddan da aka rubuta wanda muka dauke alkawari muka buga sitam baligatun wanda take da karfi ila yawmil qiyama za ku je filin alkiyama da wannan takadda saboda Allah ya ba ku mulki ya ba ku dukiya ya ba ku yaya ya ba ku dama a nan duniya kun samu yarjejeniya in an je lahira ma haka ne inna lakum lama taqumun shi yasa kuke wannan hukunci salhum ayyuhum bidhalika za'im ka tambaye su wane ne mai lamuni in an je lahira wanda zai wuce musu gaba ya ce ya Allah waɗannan duk da kasancewa sun saba maka ai masu kuɗin duniya ne ko masu mulki ne ko waɗanda suka ji daɗi ne a duniya bai kamata ko bai dace a ce a nan lahira a sanya su a wuta ba saboda haka ni zan tsaya musu to shin akwai wanda ya tsaya ne ko akwai wanda zai tsaya ne ya yi fito na fito da mala'ikun Allah ba ma da Allah ba am lahum shuraka ko kuma suna da shaidu ne ko suna da iyayen gida ne falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin Allah tabaraka wa ta'ala yace to waɗannan su zo da shaidunsu su zo da iyayen gidansu waɗanda za su kwata musu haƙƙi ranar takin alkiyama in kanu sadiqin idan sun kasance masu gaskiya to kai mai sauraro ya zaka fassara waɗannan maganganu waɗannan tahaddi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ko at-tahdiyat ya za kai ka fassara su tun daga abin da Allah yake faɗa ko suna da kaza ne ko suna da kaza ne ko suna da kaza ne kuma ko suna da su su ce sun yi da Allah ƙarya ne yarjejeniyan da za a yi da Allah a kubuta ranar tashin alkiyama wato ita ce ta ainihin imani
idan mutun ya mutu da imani ko da kwayan zarra ne to akwai yadda za a tsamo shi bayan ya gama wahala tunda akwai wadanda za a sanya su a gidan wuta sai an babbaka su sun zama bakakai kirin kamar wadannan manya-manyan gawayin da muke gani sai sun fi manya-manyan gawayin nan baki kirin sannan saboda imanin da suke da shi idan mala'iku suka duba sai su gamsu suna dan haske akwai wani haske da idan aka yi ruwa haka da daddare akwai wani kwaro haka nan za a gan shi yana fitar da haske eh yana fitar da haske to su ma irin wannan alama za a gani duk gangan jikin ka kaf gaba ɗaya baki kirin ne amma wannan haske sai ya fito dan pet wanda da me zamu kwatanta shi kamar da kwayan zarra ko kancin naka ko kan tururuwa eh da irin wannan zamu siffata shi shine za a ringa gani yana dil dil a ce mala'iku su tsamo shi daga gidan wuta wannan yana da imani a je a wanke shi amma ul haya sannan a shigar da shi aljanna bayan mala'iku sun gama nasu annabawa da manzanni sun gama nasu tun da farko ma bayin Allah waɗanda za su yi ceto na gaskiya ba na cuwa-cuwa ba sun gama nasu sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala da kansa zai zo don akwai hasken imanin da zai kasance a jikin waɗansu gumagumai baƙaƙe ƙirin wanda ma mala'iku ba za su gani ba sai Allah ne da kansa zai gani sannan Allah ta'ala ya zo yi ceto-ceto na ƙarshe kenan bayan nan kuma sai a yanka mutuwa sana ce yan aljanna kuludan babu maganan fita ya ko yan wuta kuludan dawwama babu maganan fita to anan waye zai zo ya ce ga shaidansa tunda shi an baki duniya a sake baki lahira alhali matsiyaci ne ko kuma mujrimi ne ko kuma wanda zai ce shi mai mulki ne ko shi gwamna ne ko shi shugaban kasa ne ko shi babban basarake ne ko shi multimillionaire ne wanda zai je gaban Allah da shaida ko da wani dalili ya ce ba za a azabtar da shi a gidan wuta ba bai isa ba saboda haka waɗannan ayoyi suna tsoratar da mu lalle mu shiga taitayin mu amma masu tsoron Allah wannan suna cikin kwanciyar hankali suna cikin ni'ima iri daban-daban sai Allah ya ce yauma yukshafu an saqin
yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
يوم يكشف عن ساق to wannan aya ko san akwai malaman tauhidi da malaman akida ana ta kikikaka wajen fassara saboda yadda yazo zahiri wadan suna fassara wahala haka wasu kuma suna ce akwai gyara a ciki to tunda an gwada mun lokaci yayi anan ya kamata mu tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh